Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger za iya kama makai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalil da niyya. Duk a jamhuriyar Niger, sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu rarrun mu assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki, muka sake dawo muku a shirin mu na hantsi. Cikin shirin mu za ku ji cewa Algeria ta mayar da wasu ɗaruruwan 'yan ƙasar Niger zuwa ƙasar su. Hawa kuma za mu kawo muku maimaicin shirin ciki da gaskiya wanda Ibrahim Alfa zai gabatar. Daga nan kuma sai sharhin jaridun ƙasar Kamaru. Sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuke bayyana mana, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Fadar shugaban Amurka ta White House ta mai da martani cikin fushi ga wani alƙalin kotun tarayya da ya dakatar da sabon umarnin shugaba Trump na haramta wasu ƙasashe shiga ƙasar kurmannin da ya kamata a ce ya fara aiki da safiyar yau Laraba. Wannan hukunci mai cike da haɗari da kotun gundumar ta yanke ya daƙile yunkurin da shugaba Trump ke yi na tabbatar da tsaron Amurkawa da kuma ɗaukan matakan tsaro mafi ƙanƙanta na hana shiga Amurka. Wata sanarwa da fadar ta White House ta ce jim kaɗan bayan da alƙali Derek Watson ya yi watsi da umarnin da gwamnatin Trump ta bayar na hana wasu matafiya daga ƙasashe shida shiga Amurka saboda sun gaza ba da wasu gamsassun bayanai da za su yi daidai da matakan tsaron Amurka. A nata ɓangaren, ma'aikatar shari'ar Amurka ta kwatanta matakin kotun a matsayin kuskure, tana mai cewa za su ɗauka ƙarashin gaggawa. Dabarun wannan hukuncin kotun ba da umarnin na shugaba Trump ya haramta wa matafiya daga ƙasashen Chadi da Libya da Iran da Somalia da Syria da kuma Yemen shiga Amurka.
Sannan a hankali dakarun Iraki sun kutsa kai cikin arewacin ƙasar ranar Talata, inda suka kwato ikon wasu yankuna haɗe da wasu manyan filayen haƙar mai daga Kurdawa. Lamarin da ake ganin ya kawo ƙarshen burin Kurdawan na kafa ƙasar su. Kwana guda bayan karɓe ikon Kirkuk, birnin da ke da yawan jama'a miliyan guda, dakarun Bagadaza sun karɓe ikon garuruwan da ke wayansu, wanda hakan ya sa Kurdawan suka ja da baya ba tare da nuna wata shirjiya ba. Filayen haƙar mai a Bai Hassan da Avana su suke samar da gangar mai kusan 250,000 a kowace rana daga cikin 650,000 na gangar mai da yankin Kurdawa mai cin gashin kansa yake fitarwa zuwa ƙasashen waje domin samun kuɗaɗen gudanar da ayyukansa. Kuma wannan galaba da aka samu a kansu babban kuma baya ne ga fannin tattalin arzikinsu na neman ɓallewa daga gwamnatin tarayyar Iraki. A watan da ya gabata ne Kurdawan suka gudanar da zaɓen raba gardama domin kafa ƙasar, a zaɓen da hukumomin Bagdad suka ambata a matsayin haramtacce. Amurka ta horar da dakarun Iraki da mayaƙan Kurdawan Peshmerga, inda takan haɗa kai da su domin yaƙar ƙungiyar ISIS. Shugaban Amurka Donald Trump a ranar Litinin ya ce Amurka ba ta bi bayan kowa ba yayin da ake kai ruwa ranar tsakanin shugabannin a arewacin Iraki.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka birnin Washington DC. A wani jawabi da ba kasafai aka saba gani ba, shugaban hukumar tattara bayanan sirrin cikin gida na Burtaniya ya ce bai taɓa ganin barazanar ta'addanci da ƙasar ke fuskanta ta yi muni ba fiye da yanzu a iya shekaru 34 da ya kwashe yana aiki. Abu ne da ya fito ƙarara cewa muna fuskantar barazanar 'yan ta'adda masu tsananin kishin Islama. Wannan barazanar na da fuskoki da dama, tana bayyana a hankali akan wani mizani da bamu taɓa gani ba, amma kuma mu ma ta irin wannan salo muke mai da martani, in ji shugaban hukumar ta MI5 Andrew Parker. Ya kuma ƙara da cewa sun lura da wani irin bunƙasa da barazanar ta yi a wannan shekara, inda aka kashe mutane 36 a hare-haren daban-daban a biranen London da Manchester. Aƙalla hare-hare 20 muka daƙile cikin shekaru 4 da suka gabata, kuma da an daƙile wasu da dama da irin matakan gaggawa da muke ɗauka tare da 'yan sanda, a cewar Faka. A watan da ya gabata ma, wani ƙaramin bom na haɗin gida ya raunata aƙalla mutane 30. Wannan hari shine na 5 da 'yan ta'adda suka kai a Burtaniya a bana.
Kurarar 'yan gudun hijirar Myanmar ke yi ta ragu a jiya Talata yayin da hukumomin kasar Bangladesh suka fara tantance sabbin yan jinsin Rohingya dake isa kasar lamarin da ya haifar da tsayi ko ya kuma bar mutanen da aka yi kiyasin sun kai 15,000 a wani yanki mai kuliddifi ba tare da ababen bukatar rayuwa ba in ji wani jami'in majalisar dinkin duniya harahara akan yan kabilar Rohingya a arewacin Rakhine ya samu asali ne bayan da aka afka wasu ofishin yan sanda 30 da yan gwagwarmayar kungiyar Arakan Rohingya suka yi a ranar 25 ga watan Agusta yan gudun hijirar da aka yi kiyasin sun kai 582 waɗanda kashi 60 yara ne suka isa Bangladesh a cewar hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya tana mai cewa an samu sabbin masu kurara zuwa kasar a daren Lahadin da ta gabata kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce wasu sabbin hotunan tauraron dan adam da aka fitar sun nuna an kona baki ɗaya ko kuma rabin ƙauyuka 288 a jihar Rakhine an kuma zargi dakarun memar da aikata kisan ƙari dangi da fyaɗe da kashe kayayyakin jama'a da dasa nakiyoyi akan hanyar domin hana mutane komawa gidajensu
cikin kakkausar lafazi Amurka ta yi Allah wadai da kisan da aka yi wa wata 'yar jarida mai suna Daphne Galizia wacce ke binciken wata badakalar cin hanci da rashawa a gwamnatin kasar Malta wannan hari ragwanci ne wanda ya dauki ran hazuka kuma jarumar 'yar jarida wacce ta daukar da rayuwarta wajen tabbatar da bin doka da oda da kuma bankaro cin hanci da rashawa mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Hayden Watts ta faɗa a jiya Talata ta kuma ƙara da cewa hukumar binciken manyan laifuka ta FBI ta amsa gayyatar da Prime Minister kasar ya yi mata na neman taimakon Amurka a wannan bincike baya ga haka akwai ƙwararru masu binciken kwakwaf ɗan ƙasar Holland da suka isa ƙasar ta Malta domin taimakawa wani harin bom da aka kai a ranar Litinin ya tarwatsa motar Galizia jim kaɗan bayan da ta bar gidanta lamarin da ya sa motar ta kama da wuta ta kuma saki hanya ta fada a wani fili
labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a nan Washington DC madalla yan kasar Niger fiyar 200 ne kasar Algeria ta mayar kasar su yayin da hukumomi a jihar Agadez ke neman hanyoyin mayar da kowa garin su ga wakilin murya Amurka Tamar Abari da karin bayani
duk da kiraye-kiraye da hukumomi da kungiyoyi na duniya ke yi kan tafiye-tafiye na jama'a zuwa tabrada al'amarin dai bai kau ba inda yanzu haka kasar Algeria ta maido da wasu ɗaruruwan 'yan Niger a nan garin Agadez ga ma bayanin wasu daga cikin su
yanzu daga Algeria kana mu uku rakan da zuwa baladiyoyi suka faso mu suka maido mu za mu na mun je mu ibara mu kawai suka zo da mota suka sayo mu kai mu gidan rufe suka aje
samu jar mu tasa yanzu daga Algeria daga cikin lahiya Allah suka kawo mu don Allah mu tilma ka tuma go matsala amma da muka go kasa mu muke ganin matsala Algeria ta kai mutum bar mu kasa mu bakaki ce mutum baka san sai fasale shi ko to aka ga mun gana an sace mu hannu bibi lahiya ne
harakan mu jahal kan ta wala ni isa ma bin ba baki na tamara ni ma ne aka tai dan aji a sha a ta bin bin yi ba komi kawai zai aka samu ni taro he ni jar kawai mu koma kasal mu daga alje muka hoto muna bara kawai suka kamo mu a titi sun kama mu taho gida kawai taro he ni jar kawai sai muka zo muka hawo mota muka taho ina da yara guda biyu ne masu na ɗaya nan ga ɗaya ne ƙanana ne
yi ɗan jawa tawa ne kuma a cikin Algeria yanzu daga Algeria kuma lalle mun to Algeria an kamo mu ku sani lalle kare da suwa tare da wara dai mutanen mu suna kankan shi a cikin Algeria baran nan da kake gani yanzu gari da yaro nan yaro ya hai dubu wanda muke gani ba yara ba islamiya babu in a dauka mataki a dauki mataki don nan mutane so sha in Niger kakaf kashin kaji ni ɗan sana'a ne mu ɗan sana'a ne
idi shebu jami'i ne dake kula da ƴan taburada da aka maido daga kasar Algeria a nan jihar Agadez babbar damuwar su ita ce inda za su ajiye waɗannan mutane
authorities sun kira mu na department na Alex sun ce muna ga mutanen mu nan tahe ne sun 246 don 246 mu da ma muna cikin wasawasi tun da lakol taruje ta buɗa da sun zo lakol ne muke kai su akwai wuraren da ya kamata mu kai su me in mun kanu Yesu za su ce muna ka a'a wanga mutane turo su an kai da ƙarfi ba su iya su ɗauke su da sauransu to mu tun da an turo su da ƙarfi ko da ƙarfi ko ma tahiyar su ne ƴan Niger ne kaman mu in sun ka zo dole mu sa hannu biyu mu karɓe su da suka zo ba mu ida a azaba ba ba mu ida kakkafa tantuna nan ba tun da tanti takwas ne muke mai da suka zo nan ji su mun yi tanti biyu muka ce to ba mu bari mata da kananan yara su zo su shiga su zama a ba su ruwa su sha don ka yanzu kananan ma yara kanana da mata suna cikin tantuna an ba su ruwa abunda muke jira yanzu a kawo musu abunda za su ci take yanke shi ma ana kawo
Shebi Idin ya ci gaba da cewa ba za su tsaya a nan ba za a kula da lafiyar mutanen da samar musu da kayayyakin da za su yi amfani da su
akwai nan su ma akwai wanda likitoci za su kafa ruhun su akwai wanda za su kafa ruhun su kuma wanda za su rika bada wannan so da tabarmi da sabulu da zane duka za su ba wannan migrant sitan nan ta zubda ruwa cikin tanki wannan da soyukan su kowane ya dauka yana wankin kayan shi yana wanka
Tamara Abari muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Niger
To a gaida Tamara Abari idan yanzu aka lalubo tashar ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC a shakata da wannan
duk da kiraye da hukumomi da
madalla yanzu agogon mu a nan Washington DC na cewa karfe 3:13 na dare ga shirin mu na gaba
jama'a assalamu alaikum daya daga cikin abubuwan da jami'an tsaro a Najeriya suka saba yi idan suna neman kwace wani abu ta haramtacciyar hanya daga hannun jama'a kamar yadda jama'ar da kuma kungiyoyi suke zargi shine sukan tara Fulani makiyaya su tafi da su su kulle su nemi da sai ƴan uwansu sun biya kuɗin beli tukunna kafin a sako su a wani lokaci har zuwa ruga suke bin su su kamo su su kulla musu wani laifin kowani iri ne duk dan dai su samu su kunin tafiya da su a zo a biya wannan kuɗi na beli kuɗi mai tsoka har ma wani suna ɗan sanda suka sanya mai irin wannan kamu da tsarewa na Fulani makiyaya wato arrest for bail a turanci wato a Hausance kuma kamu don kuɗin beli a wani lokaci kuɗin da ake karɓa daga hannun su ba ɗan ƙaramin kuɗi bane kamar wasu Fulani makiyaya da zamu faro labarin su a yau waɗanda zuwa yanzu an karɓe musu kuɗi fiye da miliyan 20 a cewar ɗayan su wani babban su ya ce zuwa yanzu sun sayar da garken shanu har 7 domin kawai su kwato ƴan uwansu a wasu lokutan ba jami'an tsaro kadai ba har ma da lauyoyin da suke dauka ake hada baki a cuce su wannan lamari da za mu yi magana kai a yau ya fara da kama wasu Fulani ne a garin Akwanya da ke jihar Kogi wai an same su da adda aka nemi kudin beli 200 da suka bayar aka ce su sake kawo wani kudin 800 ya zama miliyan 1 kenan daga nan abin ya ci gaba to a lokacin da suka fara yin tawaye sai aka ce ana tuhumar ƴan uwan nasu da laifin hannu akai wani harin da aka yi a can jihar Enugu aka yi gaba da su har zuwa yau bari na kyale ɗaya daga cikin ƴan uwan waɗannan fulanin ya fara mana bayanin yadda lamarin nan ya faru
assalamu alaikum na farko sunana Yusuf Bature ni ne kanin wanda aka kama Alhaji Sule da Haruna
to ku zaki mana bayanin yaya aka kama waɗannan ƴan uwan naka
to mu dai abin da muka sani an zo an kama su a masallaci an ce an kama su da adda da wuka
farko dai tukuna kafin mu yi nisa ma a ina ne wani masallaci ne a wani gari ne aka kama
masallaci a Akwanya a Kogi State Odun local government so da aka kama su kuma aka kawo su idda sai aka ce mana ai an kama su da wuka da adda amma an nemi mu kawo 200 mu yi belin su
dukan ku dai ko Fulani ne aka kama masu kiwon shanu ko
to shikenan sai muka dauki kudi muka ba wani aka da ya kawo mu wani Allah kira shi barista Ali sai muka shigo ya je ya same su ya kokari ya karba mutanen nan to daga baya sai aka ce mu ai sai fa mu kawo 800 sai muka shi ah to 800 nan na menene wani laifi suka yi
wato su waɗanda suka kama su ne suke neman waɗannan kuɗin ko ku ne kuke magana da wasu mutane
su wanda suka kama su din su suke neman mu ba su 800 su sake mana dan uwa har muka sai to lalle mu ba za mu iya mu ba su 800 akan me to sai suka dawo kuma aka zo aka tafi da su Abuja babu abun da muke jiwa suke cewa akwai wata fada wanda aka yi a Nimbo an kama wani yaro yayin satin saniya kuma aka ce ai shi yaro ya kira sunan su sai muka ce to tunda su yaro ya kira sunan su me yasa in ana zargin su cewa sun kai hari me yasa ba a gabatar da su gaban kotu an je an ajiye su a prison har yanzu maganar da nake yi maka nan wata 8 ba ai komai ba kuma da taimakon dan sanda muka zo muka yi bincike gabaki da bamu ga gurin da aka kai su a kotu ba
wato ma'ana shin wasu jami'ai ne na tsaro suka kama su waɗanne irin nau'in jami'ai ne suka tafi da
su mutanen da suke aiki a officer SAS su suka zo suka kama su muka zo muka dauki wani lawyer ana kira shi Sahabi suka zo suka yi suka tunge cima mu kuɗi muka yi daga baya dai lawyer yanzu ya boye in muka kira shi bana takawa to shine abun ya ba mu akwai wani dan sanda shi ma haka din dai suka dunga ci mana kuɗi magana da nake ga maka nan banda kuɗin da muke dauka muke basu mun kashe sama da miliyan 9
akai me kuka kashe har waɗannan kuɗaɗe
mutanen da muka dauka da dan sandan da suka kama su har su ce gobe mu dawo jibi mu dawo haka din dai suka dunga ci mana kuɗi
to ai kuma ya nuna ya za ku wato ma'ana kuka ba da kuɗin ne da tunanin watakila in kuka ba da na goro za a sako ƴan uwan ku
to suke ce mu kawo na goro su kuma wanda muka sa a gaban su suke ce mu kawo na goro za su samu wannan haka din dai kawai tuka dunga ci mana dukiya bamu gane komai ba to ni abun da ina tambaya in ɗan sanda ya kama mutum ya gama binciken sa to ai ya kamata ya gabatar da su a gaban shari'a in suna da laifi ma a hukunta su in ba su da laifi a sake su ta ya za a yi ɗan sanda ya je ya tsare mutum ya kai shi a prison ya ajiye shi ba maganar kotu ba maganar komai kaga wannan ai zalunci ne
ga kunan a Abuja shin kun san a ina ne su ƴan uwan naku suke aje
yanzu magana da nake maka nan suna a prison kuje prison
shin tun da aka kama su tsawon wata 8 din nan kun samu ganin su ko magana da su
na je na same su a prison na yi magana da su
ma'ana wani hali suke ciki
to ai mutum da yake a gurin nan in dai ka ganshi kawai bai mutu ba shikenan ka gode ma Allah
ko da yake ina ma tambaya ina so ka gaya mana waɗannan mutayen uwan naku da waye menene sunayensu
babban shine yayana shine Alhaji Sule shi kuma karamin yaro kuma yaron mu ne ana kira shi Haruna
wani abu da masu sauraron wannan shirin za su so su sani waɗannan ƴan uwan naku me dabi'unsu tsakani da Allah kai me ka sani game da su
to ni ina tabbatar maka wannan yayana Sule ko zagi mutum bai taba yi ba kuma duk gidan mu ba san wanda bai san halin shi ba duk mutanen da muke zama da su kowa ya san halin shi ba mutum mai neman fitina bane to mutanen nan mu ba mu san komai ba kiwon shanu muke yi kuma ba ruwan mu da wani abun nan an zo an dauke su dai ana yin siyasa da rayuwar su
Wace shida zaka bayar cewa ya kuke kuma mika waɗannan kuɗaɗe zuwa mutanen nan da suke ta karɓan kuɗaɗe a wajen ku?
Eh, to ka san mu Fulani tunda ba mu yi karanta ba. Mutum in muka dauki mutum muka sashi a gaba, zai ce mamu lalle lalle ku kawo kaza, za a je mutanen za a fito da su. To kai Fulani ba kai makaranta ba, in ka samu wanda ya ce maka zai fito da dan uwanka, to ai kaga zaka bi sawunci. Sai muka gane cewa suna yi mana wasa da hankali, suna ci mana dukiya, da suka gane cewa sun ci mana dukiya da yawa in mun kira su a waya ba su daga.
Wato kuɗin kuke zuwa misali dama kuna da kuɗi a jini ko sai kun sai da shanu?
Sai mun sai da shanunmu, in ba muka sai da shanunmu ba mu da wani sana'a in ba saniya ba.
Amma na ga ga wasu kamar takardun cike kuɗi na banki, shin ya nuna akwai cikin kuɗaɗen ma akwai wanda kuka tura ta banki kin?
To takardun nan da kake ganin nan duk mutane wanda muka yi muka sa a gaba, wanda muka ba su kuɗin nan, da suka canye kuɗin sai suka gudu suka bar mu kawai a duhu. To da Allah ya taimake mu, Allah ya kawo mu nuni bayin Allah, wanda yake tsoron Allah ya je binkishin maganar nan gabaki da maganar nan, ba gurin da aka kai su, a kai su kotu an yi, an je an ajiye su kawai a prison. To abin da nake tambaya, wani doka ne ya ba police ya ajiye mutum har wata 8 bai gurfanar da mutum a gaban shari'a ba?
Ta wannan kafa me kuke so ku ga su jami'an yan sanda su ne?
To mu abin da muke so in dai suna she ai dan uwan mu su yi laifi, su gabatar da su a gaban shari'a. In suna da laifin za a gani, in kuma ba su da laifi duniya za ta gani.
Yanzu na ji kamar kuna tattauna cewa kuna tunanin yanzu dai za ku dauki sahihin lawyer ba irin mutane da kuke ta tura waɗancan kuɗaɗen ba?
Eh, haka ne. In Allah ya yarda akwai lawyer da muka dauka yanzu, muna so ya dauko maganan nan kuma a binkisha maganan nan sosai, a gane gaskiya, a gurfanar da su a gaban shari'a. Mutanen nan in suna da laifi za a gane, in ba su da laifi za a gane. Kuma kaga ajiyar nan da aka yi wata 8, kaga wannan aiki mutunci ne aka yi musu. Ba su da laifi, an zo an kama su an tsare su, ba su yi wani laifi, ba su yi komai ba. Amma kira da nake yi, ina roƙon gwamnati, Janar Muhammadu Buhari, tunda ya ce gwamnati na adalci ne, a yi bincike tsakani da Allah. Mu ba mu so zalunci, ko dan uwanmu ne in yayi laifi, to ba wanda ya fi doka a Najeriya. Amma a ɗauki mutum wanda bai yi laifi ba, a je a dunga yi mishi wulaƙanci, a ci mishi dukiya, don ana gani mu Fulani ba mu je makaranta. Kaga abun bai kamata haka ba.
Mako mai zuwa za mu ci gaba daga inda muka dasa aya. A kasance lafiya.
A gaida Ibrahim, yanzu kuma ga Awul Garba da sharhin jaridan kasar Kamaru.
Zan fara sharhin jaridun namu ne da jaridar Mutation ta kasar Jamhuriyar Kamaru. Ana taroto mana cewar gwamnatin kasar Kamaru ta umarci manyan masu fada'a a bangaren yan awaren Ingilishin kasar guda biyu da su yi kokari na haɗa kan al'umman wannan bangaren domin maido da zaman lafiya a jihar Bamina da jihar Boya. Sai kuma jaridar Le Jour, an ita ma ta labarta mana cewar a Tangana Mubara ya rubuta wa shugaban kasar Kamaru wata wadaddiyar wasiƙa, an da ya ce ya zartar shugaban kasar ya kokari na sako manyan gwamnatin da ya kame su a gidan yarin kasar, anda yanzu haka waɗansu kwai sama shekaru 20 suna jiran shari'a. Sai kuma jaridan Emergence, anda ita ma ta hango mana cewar a halin yanzu dai ƙarshen mulkin shugaba Biya ne kawo kai, kuma yana neman ya jefa kasar a cikin halin ni'asu bayan ya kai shekaru 35 akan karaga mulkin kasar Jamhuriyar Kamaru. Sai jaridan Cameroon Tribune, anda ita ma tace Prime Minister kasar Filimon Yang yanzu haka yana birnin Baminda, anda yake neman tattaunawa da jagororin 'yan kasuwa da kuma malaman makarantu har ma da shugabannin kungiyoyin sufuri. Kasancewar irin yanda bangaren yake fama da tashin hankali yau watanni 10 kenan, jaridan Informatin kuma tace ministan kwadago na kasar Jamhuriyar Kamaru Garegua Ona ya gargadi kungiyoyin ma'aikatan gwamnatin kasar da su yi kokari na gujewa yajin aikin da yake jin ana daɗe ne a kasar yace wata kungiya ta fito da su fiskanci fishin sa sai kuma jaridan FVA and ita ma ta bankado mana cewar masu neman raba kasar jamhuriyar Kamaru gida biyu suna neman hadewa da jami'o'in adawan kasar domin suna neman su hambar da gwamnatin shugaba biya jaridan Le Message kuma ta shedawa yan kasar jamhuriyar Kamaru cewar shugaban kasar Kamaru tunda ya fita tare da gudanar na majalisar dinkin duniya a kasar Amurka har yanzu bai koma kasar Kamaru ba yana can kwance a birnin Geneva a kasar Swiss zamu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan Kamarun Info and ita ma ta sheda mana cewar daya daga cikin manyan kusoshin a waran English kasar jamhuriyar Kamaru Felice Bala ya sheda wa manema labarai cewar ba za su yadda da tawon da gwamnatin kasar ta turo musu ba domin a sasanta rikicin da yake gudana a wannan bangaren Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
to a gaida Awal yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke ajiye mana
da shi sau da sabon unguwa ta zana komi za ka yi hannun ya da sau da su gode ba komi za ka su abin da suke so shi ne a zuwa su rafi salin kasa da rijiyar man fetur da albarkacin da ke can wayoyin sun mallake shi sau da kawai wannan da yi ne a matsayin wani abu wanda za a je a rakwat amma ba abin da za ka yi madan ya jadalta ya yi mai da hankali.
Assalamu alaikum sashen sanin mura Amurka magana Aminu ne albarka sato magalaga Abuja. Ayo ina son yin amfani da wannan damar yin ta ajiya ta ga tsayayyen malamin nan da Allah ya wa mu mai rahama da ita alifanta ne ina roƙon Allah ya danta shi mata rahama ya sa ta mutu ya ba iyalanta jinurin jure wannan rai kuma malamin nan Allah ya ba su
assalamu alaikum da farko sunana Aminu Isai na garin Garbace da farmar kuma tabbali da tarabata da Najeriya hakika shugaban Muhammadu Buhari gwamnatin fata da kudirin aniyar wadata Najeriya da kuma kawo wa Najeriya abubuwan ci gaba da sa talakawan Najeriya su ji daɗi amma akwai waɗansu daga cikin gwamnati ko kuma 'yan Najeriya waɗanda ba sa son ganin wannan gwamnati ta yi wa talakawa wannan ayyuka domin su ji daɗi domin a mungu a ce wannan gwamnati tana munguna wa talakawa.
Mai magana Alhaji Lawal Abubakar Bojanga daga Sokoton Najeriya ta shugaban da kasar jama'a do Allah biyo ya Hausa idan nan da sako na ga ilahirin 'yan Najeriya musulmi da Kirista dangane da ranar talauci ta duniya da muka shigo a jiya. Wannan lokaci ba lokaci na mai dadi ga al'ummar Najeriya ba, babu shakka idan an ka dibi irin dindin dukiyoyin da gwamnonin arewa ka ansa a iskun mutanen arewa zamani kamar almajirai wannan bai dace ba, kuma daga ciki ana dubin gwamnoni za su yi adalci cikin wagga jam'iyya sai gashi suna na gaban su game da harkokin kuɗi da fatan ku ji tsoron Allah ku tuna da kaburukanku da ranar hisabi ku yi adalci ga wanda kuka shugabanta.
To madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
Fadar shugaban Amurka ta White House ta mai da martani cikin fushi ga wani alƙalin kotun tarayya da ya dakatar da sabon umarnin shugaba Trump na haramtawa wasu ƙasashe shiga ƙasar, umarnin da ya kamata a ce ya fara aiki da safiyar yau Laraba. Sana hankali da karin Iraki sun kutsa kai cikin arewacin kasar a ranar Talata inda suka kwato ikon wasu yankuna hada da wasu manyan filayen hakar mai daga Kurdawa, lamarin da ake ganin ya kawo ƙarshen burin Kurdawan na kafa kasar su ta kansu. A wani jawabi da ba kasafai aka saba gani ba, shugaban hukumar tattara bayanan sirrin cikin gida na Burtaniya ya ce bai taba ganin barazanar ta'addanci da kasar ke fuskanta ta yi muni ba fiye da yanzu a iya shekaru 34 da ya kwashe yana aiki.
To madalla masu rarrun mu anan muka karshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku zo su daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da yake na gabatarwa, sai kuma Salaman Abu wanda ya hada shirin ya kuma bada umarni da ma injiniyar Matayo Malama Zainab Abdulrahman. Ni Tarfil Hashim kuma yake cewa sai Allah ya kara hada mu. Assalamu alaikum.